Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rero amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Litini 20 ga watan Mayu, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da sace wani fasto da mabiya a Kaduna. Muna kuma tafa da wani rahoto na musamman kan azumi a jihar Alaska ta Amurka. Sannan kar amince, bayan cika kullu labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yanayin tsaro a Najeriya, ganin yadda ake ci gaba da kakkama mutane, wani sa'in ma ake kashe wasu mutanen. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Sannan albarkacin watan Ramadan, akwai mu tafa da saƙon tasirin azumi a wurin mai bayani. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'ai daga gwamnatin shugaba Donald Trump za su yi wa 'yan majalisar dokokin kasar jawabi gobe Talata kan irin barazanar da suke ikirarin Iran ke yi, duk da cewa Trump da kuma wasu manyan jami'an Iran suna ta cacar baka. An tsara cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, mukaddashin sakataren harkokin tsaro Patrick Shanahan, shugaban hafsoshin sojojin Amurka General Joseph Dunford da kuma wasu jami'an tsaro na sirri da ba bayyana sunansu ba za su gana tare da 'yan majalisar. An shirya ganawar ce kwanaki da dama bayan da jami'an Amurka suka yi zargin cewa Iran ce da alhakin harin da aka kai kan wasu tashoshin man Saudiya, sannan da farko sun lalata wasu tankokin man fetur hudu. A yau Litinin, dan majalisar dattawan Amurka Senator Lindsey Graham, wanda jigo ne a majalisar, ya ce bayan da mai bada shawara kan harkar tsaro John Bolton ya yi musu bayani, ta bayyana karar cewa cikin 'yan makonnin da suka gabata Iran ta kai hari kan bututun mai da jiragen ruwan wasu kasashe, sannan ta dau matakan yin barazana ga wasu muradin Amurka a ƙasar Iraki. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Swell da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. USS Preble ya yi tafiyan mil 12 a tsakanin yankin ruwan ne a tsakanin Scarborough a wani yunkuri na kalubalanta ikirarin da suke yi da kuma tabbatar da hanya ta kasance a buɗe kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka nuna, a cewar mai magana da yawun kwamandan jirgin mai suna Seventh Fleet Clay Doss. Wannan shine karo na biyu da sojojin Amurka suka samu damar ratsawa a yankin cikin watan da ya gabata. A lokacin da yake magana a wurin wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a Singapore a ranar Laraba, shugaban sojojin ruwan da suke aiki Admiral John Richardson ya ce sukan yi rangadin yankin ruwan cikin yanayi na tabbatar da adalci a kuma lokaci-lokaci. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet, inda zai haɗu da jami'ai, shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara, ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buddha da kuma ci gaba da kare al'adun yankin Tibet da harshensu. Kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna, wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na Amurka. Sanarwar ta ƙara da cewa Branstad yana ziyara ne a yankin na Tibet mai cin gashin kansa da kuma lardin Qinghai da ke makwabtaka. Daga ranar Lahadi 19 ga watan Mayu har zuwa ranar Asabar 25 ga watan Mayu, Branson shine jakadan Amurka na farko da ya samu damar zuwa yankin Himalayan cikin shekaru hudu, wanda Branson ya gada wato Max Bokos ya kai ziyara a yankin na Tibet cikin watan Mayun shekarar 2015. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 12 a lokacin da suka kai wani samame a yau Litinin a kusa da birnin Alkahira. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar Hasim, wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood, kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwa masu fashewa, bindigogi da kuma harsasai a wurare biyu daban-daban da suka kai samaman. Samaman ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka dasa wani bom a gurin duba ababen hawa da ya kaikaici wata motar bus ta 'yan yawon bude ido a kusa da tsaunin nan na Egypt Giza Pyramid. Fashewar ta raunata akalla mutum 17.
Muhammad Hafiz Babul aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kungiyar Kiristan Najeriya Ken Shiyar jihar Kaduna ta tabbatar da sace wani fasto da mabiya a jihar ta Kaduna, kamar yadda hukumar 'yan sanda ita ma ta tabbatar da faruwar abin. Ga dai wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto na kan inda aka kwana game da wannan al'amari.
Kungiyar Kristoci ta Najeriya wato KAN ta tabbatar da sace ɗaya daga cikin malaman addinin Krista a wani yanki dake karamar hukumar birnin Gwarin jihar Kaduna. Sana aka tafi da wasu mabiya guda 15 duka dai a safiyar ranar Lahadi. Shugaban kungiyar Kristoci ta KAN shiyar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ne yayi wa manema labaru karin haske game da wannan batu.
Mutane 16 ne, wato shi Reverend Zakaria Ido da diyarsa, kuma yaron pastor Assemblies of God da membobin da sun zo domin taro ne na church daban-daban domin a koye wakoki an je yi, sai masu bindiga din suka zo suka kwashe su. So sun kwashe mata guda 11, maza a ciki guda biyar da karamar hukumar birnin Gwari. A daren an je wani kauye da ake ce da ita guguwa, an karbe wani mai suna Obadia an kashe, an kuma doke namiji daya da mace daya. Ya nuna da cewa a cikin daren nan mun samu an sace mutane 18 kenan. Tun da abin ya faru muna magana da jami'an tsaro, muna kuma kira ga gwamnati su yi abin da ya kamata a yi. Babban abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta nemi hanyar tsaro da za a samu mutanen nan. Idan kullum ana kama mutane ana biya kudi, kullum ana kama mutane ana biya kudi, to wannan jari ba zai daina ba. Amma idan gwamnati za ta doki matakin tsaro, wanda suka kawo mutanen nan an ba su lokaci kaza su maida su, ba su maida su ba, su gan jami'an tsaro sun iya kama su zuwa inda sun boye, to za a daina wannan jari.
Sai dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta musalta maganar kisa a lokacin kama mabiya addinin Kristan da aka yi a jihar Kaduna. Sannan ta ce waɗanda aka sace mutum 15 ne ba 16 ko 18 da ake ruwaitowa daga wasu ɓangarorin wannan ƙasa ba. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo shine ya tabbatarwa da muryar Amurka yadda abin ya faru.
Ba wani maganan rigasa a ciki. A safiyar iya wasu 'yan bindiga daɗi suka shiga wani ƙauye da ake kiran shi unguwar Kuli. Wani ƙauye ne da yake tsakanin Sabo local government na Kaduna da Dogon Dawa. A yankin kudin Gwari area command kenan. Da suka shiga kuma suka dauke wasu mutane da suke yin ibada, mutane biyar maza da mata guda 10 suka yi awon gaba da su. To nan take da muka samu duk da yanayin yadda wurin yake a can wani yanki ne mai nisan gaske daga inda misalin za a iya samun dauki na gaggawa, amma kundin 'yan sanda ta garzaya da samun wannan labari ta tura jami'an tsaro. Har yanzu ana nan ana kokarin neman wayannan mutane 15 kenan.
Sai dai kuma ana ƙara samun rahotanni nan da can na sace mutane a gidajensu ko wurin sana'o'insu da nufin ganin 'yan uwan waɗanda aka sace sun kawo kuɗin fansa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To, a gaida na Ikara. Daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka, inda za mu ji yadda ake azumi a shu'umar jihar nan ta Alaska mai matukar bambancin yanayi. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande na can, inda zai ci gaba da aiko mana da rahoton yadda al'amura ke gudana. Ko ɗazanin sai da na tambaye shi yadda ake azumi a can, sai ya fara da cewa.
To, ta almasi kamar da yanda ka sani ko in ce masu sauraron mu suka ji a rahoton mu na safe wanda nake bayyana ma mutane yanda ake azumi a nan jihar Alaska wanda ya bambanta da kusan ko ina da aka sani musamman kasashen mu na Afrika. Kaga a nan kalmasi yanzu in ce maka karfe 10 ne na safe da kusan za a ce minti 45
mu kuma gashi nan kusan karfe 3
haka yake kalmasi
kuma kasa daya fa
kware da gaske kasa daya kuma amma kaga akwai bambancin lokaci kuma zaka ga cewar kamar nan mun yi sahur in mu a yau a wannan gari na Anchorage babban birnin wannan jaha so mun yi sahur da misalin karfe 2 da minti 45 na tsakar dare kenan
iko Allah
to kuma kaga yanzu za mu ci gaba da rike baki har sai inda aka ce rana ta fadi to kuma wani abun mamaki shine alaika almasi kusan yanzu na riga na bar wannan birnin babban birnin na Anchorage ina kan hanya zan je wani gari kuma da ake ce ma Fairbanks
wato kafin kai nisa Haji Su kai bayanin cewa kusan dai azumi a wajen yafi nan tsawon lokaci kamar kaga
to kaga nan rana tana fitowa za a ce tun daga kusan karfe 3 na dare rana take fitowa sannan kuma rana ba ta faduwa sai kusan karfe 10:11 na dare sannan rana take faduwa to kuma kaga cewar shi azumi ana fara shi ne daga lokacin kitowa alfajir zuwa faduwar rana to kamar wannan gari yanda nake maka bayani zan je yanzu haka yana gaba da birnin jihar ta wannan Alaska ina zuwa kusa da rana ne yanzu haka to can inda zan je kuma zamu yi azumi kusan in ce maka na kusan awa 22 ne a garin da zan je yanzu haka saboda su rana ba ta faduwa sai kusan 12 dare
wato sabanin sa'o'i nawa kenan da ka saba yi a nan Washington
to a nan Washington kaga ai za a ce muna yin azumi na kusan awa 10:15-17 to amma yanzu nan kaga an samu ƙari ina azumi yanzu kamar shekaran jiya na azumi kusan na awa 22
wanda
na iso wani gari kenan jiya kuma na yi azumi na awa kusan 20 ya ɗan mintoci to kuma yau ina mai tabbatar maka kalbasi wannan gari da zan je shi kuma zan yi azumi kusan na awa 22 wanda kuma idan na samu hali ma ina son zan ƙara gaba in je can kusa da rana wanda shi kuma ake azumin awa 23 zuwa 23 da ɗan mintoci
wato yanayin wurin ne yake bambanta lokutan azumin kenan da yadda ka saba yi a nan Washington
kware da gaske ka san da zaran kana kusantar rana to rana in ba ta faduwa to kaga ashe kenan ba za a ga dare ba balle har a sha ruwa
shin tunda kaje ka gamu da wasu da suke azumi a nan Alaska
kware da gaske ka almasi na hadu da mutane daga sauran kasashen duniya kusan da in ce maka waɗanda na kusa-kusa da ni su ne na hadu da mutane daga kasar Gambia mutane daga kasar Ghana na kuma haɗu da mutane daga Najeriya ma kanta akwai wata baiwa Allah da ta fito daga jihar Kaduna sannan akwai wata ma ita ma daga jihar Borno sai kuma wani Bahaushe da iyalinsa shi ma daga kasar Ghana
ikon Allah
to a gaida Yusuf Harande da ke can Alaska an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yanayin tsaro a Najeriya kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta. Sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
da alamar za mu fara daga jihar Niger wace kallaye a jihar Niger to layin malamin ya katse. To kamar yadda muka ce su muke muji ra'ayinku game da yanayin tsaro a Najeriya, ganin yadda ake ci gaba da kama mutane da kuma kamar yadda ya faru a Kaduna da kuma yadda ake karkashe mutane kamar yadda faru a Zamfara da dai sauransu. To ga kira ma daga Zamfara din. Wake kan layi daga Zamfara.
Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalmar Shigarba, barka da warhaka, barka da wannan lokaci.
Barka da warhaka. Muna jin
Ibrahim Kare, barka mu da wannan kokari a jama'a.
Lafiya lau sannu.
Ibrahim Kalmar har wa yau da isma Nasiru Husaini Kurgui ne Gonjo bakin Soka Sau Gusonan jahar Zamfara.
To Malam Nasiru.
Eh azumi fa.
Lafiya sannu.
To ana magana ne akan tsaro a Najeriya gabaki daya, koko yanzu za su samu fita, koko dai abin da ke faruwa a Najeriya.
Abin da yake faruwa a Najeriya muke son mu ji me
Brian Kalmar Garba, mafi akasari abubuwan da yake faruwa al'umma sai an yi abu daya zuwa biyu. Abu na fari ita ce babu abin da ya fi jama'a su ji tsoron Allah. A cire kwaɗayin son abin duniya, a tabbatar da cewa a ranar gobe kamar haka muna gaban Ubangiji mu akan duk irin abin da mun kai a duniya zai tambaye mu akai ne. Na dai kenan. Sai na biyu kuma a iyayenmu malamai addini da baki da suna kokari a ci gaba da addu'o'i kala-kala. Jihar Zamfara ana kokarin addu'a sosai-sosai. Muna godiya ga manyan mulkin Zamfara su a ciki ba zarafin zawuya su Mustapha Sayyi suna kokari sosai. Jama'a yi koyi da duk irin wannan abin za a samu fita da yardan Allah. Ibrahim Kalmar shiga karshen nan fatan alkhairi daga Nasiru Husaini Kurgui mai Gonjo bakin Sauka Sago to jihar Zamfara.
To mun gode Malam Nasiru daga nan barmu matsa kusa da kai amma Katsina. Wake kan laye a Katsina?
Katsina. Muhammad Yahuza daga ni Addu'a local garden.
To Malam Muhammad muna jinka. To da alamar layin ka ya katse. To bari mu je mu Kaduna. Wake kan laye a Kaduna?
Bai Kalmar Shidiro, barka da yammaci.
Barka da warhaka Mutala.
Suna na Mursala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tare da Najeriya.
Muna sauraron ka.
To kalmar cigar ba gaskiya akwai kalubale a gaban su wa'annan hukumomi namu masu kasa. Mu muna kawo kun labari bai kai suna ɗauka abin kamar ko ba su kansa da rubu ne da sama har ƙasa gwamnoni shugabannin ƙasa ministoci kamar wallahi ba su karanta jaridu. In sun samu ci a tashin hankali sun kawo ke ciki billahi azai kuma ba su da ci ba. Ya kamata fa a ce suna sauraron kafafen yaɗa labaran da nasu duk kokin da muke bi a musu. Wannan abu fa ga gaskiya fara kai tura bango ba a so a ce a ce lokacin da al'umma sun ga in gwamnati ba ta kare su ba. Kowa ya ce zai wasu ciki da zai bi kare kai. Kaga zai zama to kara mu jami'an tsaro wahala da yawa. Suna kare kan suna ji da kan kuma. Gwamnati ta nice ta haƙƙi a rayukan mutane. Abin da muke gaya musu kenan. A ba jami'an tsaro kayan aiki, a ware budget, a kai musu kayan aiki na kyau, a ba a biya su kuɗin su. Su ma su ɗaukar da rayukan su su yi ma ƙasar su aiki su kare ƙasar su. Shawaran da muke ba ma ƙasar kenan, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Mutala, da fatan hukumomi sun ji wannan shawarar. Bari mu je mu Adamawa. Ke kalla a Adamawa?
Sani a su daga Welde Fatiola.
To muna jinka.
Wato ni ra'ayina a game da wannan al'amarin gaskiya ina ganin abin da yake faruwa ba. Gwamnati ne kawai ta bai da talaka ma ba da amfani a wurin ta. Tsakani da Allah shi maganan gaskiya don abin da yake tafiya. Yalla koyi ya za a yi a ce an kama mutum an tafi da shi ana gani. Ga inda ake tunanin mutanen nan suna nan an sani ga jirage ga motoci ga jami'an tsaro ga komai. Amma a kama mutane yanzu a nan area mu na yin department nan da Yola nan wallahi akwai yaran da an kama da wani liman yana can har yanzu hannunsu ba sako su ba. Kuma ana cewa ga jami'an tsaro kuma ana cewa talakokin da suke dan hawan mashin su je gona kuma an hana an ce ba za a bar su su hau ba. Sannan kuma ga mutanen nan ba abin da ya ragu ba abin da ya canza. Domin a gaskiya ina ganin gwamnatin saki tunani a cikin wannan al'amari ta dubi abin da ya canza.
To da fatan gwamnati ta ji wannan shawara taka. To bari mu je mu Bauchi Yakubawa. Ke kalla a Bauchi?
Malam Ibrahim sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jinka.
To Malam Ibrahim ka san shi fada da mutumin da baka ganin sa akwai wahala kwarai da gaske. Yana da kyau gwamnati ta ɗabi wa'annan ƴan banga wa'anda suka san wurare ta ba su kuɗi ta ba su kayan aiki a haɗa su da jami'an tsaron nan. Su zaga ko ina ya aiki da su. Idan aka yi aiki da su lallai za a samu biyan bukata kuma a samu zaman lafiya a Najeriya kwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. kafin ma da ke a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba da wannan shawara ta ka gajeruwa amma mai muhimmancin gaske. To kamar yadda muka ce muna so mu ji ra'ayoyinku kamar ga wani. To muna so mu ji ra'ayoyinku game da yanayin tsaro a Najeriya, ganin yadda ake ci gaba da gakkama mutane da to har yanzu ne muna Baucin akoni malami a Bauchi wake kallaye a Bauchi
ila yau daga jama'arin local government din Bauchi.
To muna jin ka
yi wannan harkar tsaro kan sai addu'a kawai
gaskiya
addu'a kawai za a yi kai to abin ya yawa daga nan hetan
to addu'a da mecece shawarar ka misali ga hukumomi.
Hukumomi kan kaga shi wannan mutum dai da ake fama da su a ɓoye suke. Ihe dai su fito su kama su shiga a rasa kuma yadda za a yi. Wannan bai shugaban ƙasa ma shawara gaskiya wato harkar tsaron nan a yi ƙaran bawun ne nake ga zai su alheri.
To su kuma jama'ar garifa akwai rawar da ya kamata a ce suna takawa?
To jama'ar gari kan ya za su yi mutum da zai zo da bindiga kai da ba ka da ko wuka ya ba ka da shi.
Allah ya kawo.
Ai babu, sai addu'a kawai kuma gwamnati ta duba wannan lamari ta sake gyara a kai.
To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu koma Zamfara inda abubuwan ke tsanani wani sa'in. Wake kallaye a Zamfara?
Muhammadu ne, Muhammadu Musul ne daga dajin Madallin Gwari inda ake magana akan waɗannan abubuwan da ke faruwa don Allah a taimaka mu da ɗan banga. In yawa akwai tunani masu gaskiya har gobe fa sai an ka gyara aka samu sauran tunani na koma za a gane waɗanda ba su da gaskiya da waɗanda da gaskiya. Ga Allah sun ke fita da shugaban ƙasa a taimaka mu.
To mun gode sosai da wannan shawara taka da fatan hukuma da kuma sauran jama'a za su ɗau matakin da idace. Mun gode mu kowannen ku da ibada gudunmawarsa. To ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan lokaci. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma kakakin majalisar dattawa ta Najeriya ɗan Bukola Saraki duk sun fito suna jinjinawa kungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta Najeriya wato Super Falcons bayan da su ƴan Falcons din suka lashe kofin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta Yamma ta mata ta wannan shekara wato kofin WAFU kenan. A gasar da suka yi wadda kuma har tun da suka fara ta suka gama ba wanda ya bi ta kansu. A daidai lokacin da su wannan yan matan suke shirin bayan sun gama da Afirka su je gasar cin kofin duniya na mata, shugaba Muhammadu Buhari ya roƙe su da cewa su ci gaba da wasa kamar yadda suka yi ta a can Cote d'Ivoire inda suka ci wannan kofi din ta yadda za su ci kofin na duniya ma baki ɗaya. Yan Najeriya suna ta murna ganin wannan kungiya ta mata sun lashe wannan kofi din bayan da suka lallasa ita Cote d'Ivoire wacce ita ma ce ta ɗauki ɗawainiyar wannan wasan. Suka lallata su da ci 5-4 a bugun daga kai sai gola a can birnin Abuja. Wasan na kasashen guda biyu ya kare a can jiras ne wato kunnen doki na 1-1 bayan sun share mintoci 90 suna bugawa a can Abuja din wanda karshenta dai aka zo aka yi wannan wasan daga kai sai gola din wanda ya sa kuma Najeriya karshenta dai kamar yadda muka ce ta zo ta yi nasara. To Cote d'Ivoire ita da ta yi wasa da Najeriya ita ce ta biyu a wannan gasa. Kasar Ghana da kungiyarta ta mata wato Black Queens su ne suka zo na uku wanda ita Black Queens su ne suka lashe kofin nan na farko ma na WAFU lokacin da aka yi shi a can Ghana din a bara. To yanzu ita ce ta zo ta uku bayan ita ma da ta ci Mali da ci 8-7 a nasu bugun daga kai sai gola da suka yi. To Najeriya dai daman ta riga ta samu shiga gasar cin kofin duniya na mata din tun bayan da suka lashe wannan kofi din na mata na Afirka a Ghana a watan Disamban bara da ya wuce. Afirka ta Kudu da Kamaru su ne sauran kasashe biyu da za su wakilci Afirka ta da Najeriya a wannan gasar cin kofin na mata da za a yi a can kasar Faransa. To yanda wannan take faruwa ne su ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta 'yan samari na Najeriya 'yan ƙasa ga shekaru 20 suka sauka a ƙasar Poland domin shiga gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa shekaru 20 ɗin wanda za a yi. Raheem Sterling shi ne zakaran Manchester City a lokacin da suka lallasa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford da ci 6-1 wanda ya ba su damar lashe kofin FA Cup wasan da suka yi shekaran jiya Asabar a Wembley. wannan ya bai wa Manchester damar zama yanzu kungiyar kwallon kafa ta farko da ta lashe dukkan kofuna guda uku na Ingila na farko da League Championship da kuma dukkan kofuna guda biyu na cikin gida. Za a tuna cewa da ita Manchester City ita ce ta lashe kofin Premier League a makon da ya gabata, wanda kuma har ila yau su ne suka lashe kofin League a wasan da suka yi, wanda ya kai su bugun daga kai so gola tsakanin su da Chelsea. To a gashi Bini ba za ta je gasar cin kofin duniya na ƴan ƙasa ga shekaru 17 ba, bayan da aka same shi da laifin yin amfani da wasu ƴan wasa da shekarunsu sun wuce abinda aka kayyade a wasan ƙarshe da aka yi na cin kofin nan na ƴan ƙasa ga shekaru 17 na Afirka, wanda kuma daga nan ne daman ƙasashe suke samun shiga ta duniya din nan. To su da Gini wanda su suka zo na biyu a wannan wasan da aka karkare a Tanzania a watan Afrilun da ya wuce, sun yi zaton cewa wannan ya bude musu kofa na su je gasar cin kofin na duniya baki daya. Sai gashi hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta fito ta ce ai Gini ta amfani da wasu yare guda biyu, wato Abubakar Conte da Ahmed Tijani Keita, wanda shekarunsu suka zarce a wasan da aka yi a Tanzania, wanda ya sa yanzu aka kawo Senegal domin ta mai gurbin su a wannan gasar ta duniya da za a yi a Brazil. Jama'a abin da ya sauka a yau kenan a labaran wasanni, mun baku lafiya daga Washington.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Awal Talangurore. To a gaskiya tasirin azumi gaskiya ce su billahi yana da daɗi yana da kuma wahala, saboda abin da ya sa kaga dai bana an yi sa an dauki azumin na rana daya kuma zai tafi rana daya in Allah ya yarda, Allah kuma ya sa abun ya tafi haka. To sannan na biyu, azumi in an kama azumi idan kana kashi naira 500 a wuni, to 500 din nan sai ta kusan kwana biyu a jibo ka, amma in kuma ba azumin nan sai ka kashe sama da irinsu, ko ba haka ba? To saboda haka shi yasa ni a tasirin azumi gaskiya fi sabilla ce na ji daɗin azumin nan yanda ya shigo mini ba wani matsala komai.
To ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Manyan jami'ai daga gwamnatin shugaba Donald Trump za su yi wa 'yan majalisar dokokin kasar jawabi gobe Talata kan irin barazanar da suke ikirarin Iran ke yi, duk da cewa Trump da kuma wasu manyan jami'an Iran suna ta cacar baka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yaƙinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet, inda zai haɗu da jami'ai, shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buddha da kuma ci gaba da kare al'adun yankin Tibet da harshensu, kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna, wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na Amurka. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 12 a lokacin da suka kai wani samami a yau Litinin a kusa da birnin Alkahira. Wannan sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar Hasim, wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood. Kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwa masu fashewa, bindigogi da kuma harsasai.
To masu sauraronmu, da takaitattun labaranmu ka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lear Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin can, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai goben.